أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أولادي عشرين دبير نوات رمضان شكرا تا دبو إير دريب إدعا وإن دور وان دي 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 دا شاشدا غوات وهو شكرا تا دبو بيو دا عشرين دا أوكو منا نان أتكين Surat Al-An'am inda malam zai karanta mana aya ta 159
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
kungiya ladda minhum bi shay wadannan baka tare da su a komai inma amruhum ila Allah kawai al'amarin su yana ga Allah kuma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan zai ba su labarin duk abin da suka kasance suna aikatawa Allah madaukakin sarki ya dora wannan magana akan abin da ya gabata a baya cewa ulin taziru inna muntaziru ku saurara ku ga me zai faru inna muntazirun mu ma muna sauraron ku muna nan muna saurare tare da ku don kowa ya ga menene zai faru a bayan abin da aka gaya mu sai Allah subhanahu wataala yake tsoratar da mutane kan cewa mutum ya shiga taitayinsa kar ya jira har izuwa lokacin da za a ce za a ga sakamakon. Allah madaukakin sarki yace innal ladina farraqu dinahum lallai haƙiƙa waɗanda suka karkata addininsu mujahid da katada da zahad da suddi an rawaito suka ce nazalat hadhihi al-aya bil yahud wan nasara wannan aya ta sauka ne akan wato matsalar Yahudawa da Nasara. Aufa ya karbo daga Abdullahi bin Abbas ya ce wa zalika annal Yahud. Abdullahi bin Abbas ya ce wannan ya kasance cewa Yahudawa wa Nasara da Nasara ikhtalafu qabla mab'athin nabi sallallahu alaihi wasallam, sun yi sabani, sun sassaba wa juna kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Watafarraqu, sai suka karkasu. Falamma ba'atha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anzalallahu alaihi, yayin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya tabbatar musu da cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne ba da radin kansa ba, shaci faɗe yake ba, shine sai gaya musu abin da ya faru tun kafin ya zo ga abga halin da suke ciki. Ya sai alhalin kuma bai taɓa shiga cikinsu ba, bai taɓa zuwa inda suke ba, kuma bai taɓa wato mu'amala da su ba, amma ya san wato halin da suke ciki. Gashi Allah ya gaya masa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Shashin malamai sun fassara wannan ayat da cewa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a laysa minhum fi shay. An rawaito daga Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda yake, wa laysu minka hum ahlul bid'ah. Abu Hurairah yace ai abinda Allah yake nufi, kaga waɗannan da suke karkata addini, suke rajjan addinin kowa ya ja ɓangaren sa. Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda yake, laysu minka, ai ya Rasulullahi, waɗannan ba sa tare da kai. Hum ahlul bid'ah, waɗannan su ne ma'abuta samar da bid'a. Wa ahlus shubahat, kuma su ne waɗanda suke bin shubha. Wa ahlul dalala, kuma su ne waɗanda suke bin kwata. Min hadhihi al-umma, na wannan al'umma. Idan mun kalla kenan zamu ga shi kuma Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda, an rawaito da gare shi cewa wannan ayar ba tana magana ne akan Nasara da banu Isra'il ba kawai, a'a, tana magana akan hatta a cikin wannan al'umma waɗanda za su yi wa addini tawari, su karkasa addini, kowa ya ja nasa, kulli hizbin bima ladayhim farihun, kowane ɓangare su zama nasu shi ne kawai sun ciki da shi, ba ruwansu da wani, kowa ya ja nasa. To waɗannan ne Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lasta minhum fi shay'in, ba ruwanka da su. Ma'ana, in mun fahimci maganar shi ne, Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda, yana cewa waɗanda suka zo a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wasu ƙofofi, suka yi wasu hanyoyi da suka jajja mutane, suka raba kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to manzon Allah ba ruwansa da waɗannan mutane, ba ruwansa da su. Wannan shine shi abinda Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda, ya faɗa. Sai dai malamai sun ce wannan sanadin da aka jingina Abu Hurairah shi sanadin bai inganta ba, saboda akwai wani da ake ce masa Abbas bin Kathir, shi kuma wannan matrukul hadith ne, wato ba a karɓa hadisinsa saboda maƙaryaci ne. Sai dai kawai abinda malamai suke cewa shi ne abinda aka samu daga Abu Hurairah, wanda shi ne yake da wato inganci, shi ne Abu Hurairah, Allah ya kara masa ya ce, nazalat fi hadhihi al-umma, cewa wannan wato ayat ta sauka ne akan wannan al'umma ta musulmi, akan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa duk wanda yazo
ya tsago wani abu a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja mutane a kansa to manzon Allah ba ruwansa da wannan abin da yake kuma da ba ai hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda yazo ya kirkiri wani abu a cikin wannan addinin namu ya makala masa ma laysa minhu wanda baya ciki faguwa rajinta wannan abun korarre ne a kuma ajiya mun karanta wato hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zane a cikin mutane ya nuna musu ya wannan wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'u ya zana ya nuna wa sahabbai sai wannan hanyar kwaya da ita ce hanyar ta fattabi'uhu kubita wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyin da za su makale a cikin wannan addini akwai hanyoyi daban-daban da za su kowace hanya akwai shidani a kanta yana kiran mutane to duk wanda ya bi wannan shidanin to lasta minhum fi shay aka manzon Allah yace da manzon Allah ba ruwan kansu hanyar Allah hanyar ce guda daya da aka duk wanda suka rarraba addini guda ɗaya ne inda ubangijin da ake bauta guda ɗaya ne za ka addini ba zai zama da yawa ba da aka mutum ya tsaya a kan tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wato al'ummar yahudawa da nasara sun kasu sau 70 mu kuma al'ummar mu za su zo ta kasu sau 71 wannan duk yana nuna maka cewa a koda ba akan al'umman nan wannan ayat ta sauka ba to abin da ake gaya maka cewa Allah bai yarda da rarrabuwar kai ba abinda Allah yake so shine ayi addini guda daya shi yasa Allah subhanahu wataala ya fi kiran mu akan wannan wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa hadu akan igiyar Allah guda daya tafarkin Allah guda daya wala tafarraqu tarkurun haka nan a wurare da dama za ga Allah subhanahu wataala yake wala tanazau fa tafshalu wa tadhhabu rihum kar ku jayayya da juna wa'annan su ja ya zamana wato mutuncin ku sai tafi kima ku sai tafi darajar ku za ta zubi zai zamana ba ku da kima ba ku da mutunci da haka wannan rarrabuwar kan shine abinda yasa yahudawa da nasara suka zama ba su da kima a wajen Allah to haka kuma kowace al'umma ma za ta raba kansu to za su zama ba su da kima a wurin Allah madaukakin sarki Allah zai dora abokan gabansu a kansu wato su nasara a kansu hanyar da za a buka duk wanda yake son haɗin kai to shine ya bi hanyar da ya tsaya a kan abinda manzon Allah ya yi daraja alqur'ani sa wato fahimtar wani abu na aya wani ya ce ga yanda za a yi wani ya ce ga yanda za a yi ba fa shine bambanci wannan kokarin fahimtar nassi a wannan ya ja wa'annan ya ce ai wa'annan ba sa tare da Allah ba sa tare da manzon Allah su ma wa'annan jana su ce ai wa'annan ba sa tare da Allah ba sa tare da manzon Allah to wannan shine abin da yake ake nufi da rabuwar kai to wanda yake daidai shine kawai wanda ya tsaya akan abin da Allah da manzon Allah suka zo da shi dan babu kai yanda za a yi al'umma haɗin kai ya same su in dai ba za su tsaya akan abin da Allah da manzon Allah ya zo da shi in dai ba za su tsaya a nan ba to babu yanda za a yi a samu haɗin kai ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai man ya ismin ku fa sayra ikhtilafan kabira duk wanda yayi tsohon rai a cikin ku zai ga sabani mai yawa zai ga sabani mutane kan su zai rarrabu kowa ya ja nasa sai sahabbai sun ce ya rasulullahi me ce ce mabuta wata hanya ce za ku da ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu alaikum bi sunnati ku bi tafarkin da ku gana bi shi kadai ne ba zai samu matsala kuma ita ce hanya kadai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zata dawwama har ila yawmin qiyamah amma duk wani rarrabe da gani duk za a wasan da shi duk zai zube zai kare komai tsawon lokaci duniya ba ta tashi da su ba wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda zai zama kubutacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da tabbacin cewa ba zai gushe ba akwai mutane da za su dawoma akan wannan tafarkin har zuwa ranar alkiyama har zuwa ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala yake yace innama amruhum ila Allah ai kawai al'amarin su wadannan yana ga Allah madaukakin sarki thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun da tannu Allah subhanahu wa ta'ala zai musu labarin duk abin da suka kasance suna aikatawa duk abin da suka aikata Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su labari a kansa zai gaya musu cewa kai da kai kaza ai manufarka kaza ce kowa za a gaya masa ba za a bar filin alkiyama ba kowa sai ya san matsayinsa kowa sai an gaya masa cewa gashi lokacin da kai kaza ga abin da yake zuciyarka domin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake cikin zukatan mutane ya kuma san wato halin da mutane suke ciki Allah madaukakin sarki yake faɗa wato a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa an wa isa an aqimu ad-din wala tatafarraqu fi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan Allah ya shara'anta muku yayi muku wasiya irin wasiyar da aka yi wa annabi wannan wasiyar cewa mu dawwama akan addini guda ɗaya mu hada kanmu mu tsaya akan tafarkin da Allah da manzon Allah suka nuna mana Abdullahi al-Matin wannan hanyar Allah kwaya ɗaya wacce take kaskarfa hanyar tauhidi to mu tsaya akan ta Allah subhanahu wata'ala yace wato an yi wa mutanen annabi Nuhu irin wannan wasiyya wallazi auhayna ilayka da kuma abinda muka yi maka wahayi muka yi wahayinsa zuwa gare ka shine alqur'ani wama wasayna bihi ibrahim kuma irin wannan wasiyya da irin ta ne dai aka yi wa annabi ibrahim wa musa aka yi wa annabi musa wa isa kuma irin ta aka yi wa annabi isa wata wasiyya ce shine an aqimu ad-dina cewa ku tsaya a duran addini wala tatafarraqu fihi karku karkata kanku a ciki karku karkata kanku a ciki sabanin fahimtar nassi ba shine yake magana akan sabanina rabuwar kai ai yanzu gashi mun gani an rawaito cewa Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa da ya ce ayat ta sauke ne akan wato banu Isra'il da Nasara amma Abu Hurairah Allah ya kara masa da shi kuma ya ce ta sauke ne akan wannan al'umma to wannan duk ba zai ja yanzu wannan ne ba zai ja tashin hankali da rigewa tunda wani abu ne kawai da fara da duk abin da ka ga mummuna Allah subhanahu wata'ala ya gaya maka ya faru a kan banu Isra'il ko Nasara me ake nema kai a gurinka sai ka dau izina ka dau izina ka sani cewa duk abin da ya samu al'ummatan baya saboda barnar su kai ma an kai wannan barnar abin zai same dan ba wai Allah baya son su bane ya jarrabe ya yi musu abin da ya musu na azaba da taɓarwa a'a saboda sun saba masa shi yasa dukkan da gani Allah subhanahu wataala sai ce sayadzil ladina yazkuna an ayatina su'al azabi bima kanu yazkun sakamakon abin da suka tsorurta da kansu dan haka ba wai kiyayya ba take sa Allah yake mu da kai ma karka dauka wato ba za a yi maka wannan abu ba dan ba kiyayya sai ya sa a yi maka ba laifin ka zai sa a yi maka in kai dan haka duk abin da ake gudu manzala sallallahu alaihi wasallam da yake al'umar nasara sun kasu 70 Banu Isra'il sun kafu su 70 gida 70 Nasara sun kafu 71 mu kuma za mu kafu 73 Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya man ne dan ka ji dadi kawai ka ji to ai shikenan ma tunda za a samu sabani bar ma duk inda muka shiga shikenan mun shiga a'a ana gaya ma kai taka tsantsan akwai matsaloli da yawa da za su haifu a cikin addini amma ka tara hankalin ka ga ina za ka yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin waɗannan hanyoyin da za su rarrabun nan suna wuta sai kwaya daya sai suka tambaya Rasulullah ce wace ce kwaya daya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana alaiha wa ashabi abinda nake kai da ni da sahabbai kaga kenan in ka waye gari ka samu kanka irin wannan lokacin to nemi ina abinda manzon Allah da sabirci a kai kawai ya ishe karbi da kowa duk wani surutu da burkaduwa da mutum zai yi da zagi da komai sai dai kama abinda manzon Allah ya rubuta shi ka kama abinda sabirci kai karbi da kowa karbi da kowa kai ma duk an faɗa duk wanda ya zo ya ce ba kai ne kake da kai wannan kun in tazuru ba inna wa kum muntazir mujira mu dai ni abinda na samu shine manzon Allah ya fi kowa sahabbai sun fi kowa sanin addini to su na rike su ne kuma kofar da haka ni ina kan nasu kai kuma ka je ka gama yawanka ma gani a ranar alkiyama waye Allah manzon Allah wanda ya bi manzon Allah Allah zai tabbar ya kyale wanda bai bi shi ba yayi na zabin san zuciya ko kuwa wanda ya bi san zuciyarsa ko kuma wanda yake ganin shi ne yake ganin wannan abin shi ne daidai shi Allah zai kyale ya azabtar da wanda ya bi manzon Allah sai an ji lahira a gani da ko daga nan za a gane wato Allah subhanahu wataala baya san rabuwar kai baya san al'umma su raba kansu saboda a cikin wannan ne komai zai lalace komai zai lalace haka nan an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato nahnu ma'ashara al-anbiya'i awladu alad awladu ilad dinuna wahid addinin mu guda ɗaya ne mu ɗayan annabawa mu wato ma'ashara al-anbiya taron annabawa kuke gani ƴaƴa ne na ƴan mazazar miki in an ce ƴan mazazar ana nufin uba ne uba guda ɗaya ne ko wato duk wanda ya gani za ka ce wannan ɗan wane wannan ma ɗan wane da ka faɗi wane kana koma gaba za ka samu daga kan mutum ɗaya suka zo to haka annabawa suke aqidar sirri ɗaya ce kuma addinin musulunci duk suka yi za ka kai ma ka yi wannan addinin musulunci ka tsaya a kanta shikenan baka da wato matsala Allah madaukakin sarki yace man jaa bil haqq Allah madaukakin sarki yace kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millati ibrahim hanifa Allah madaukakin sarki yace innal ladina man jaa bil hasanati falahu asharu amsalih Allah madaukakin sarki yace man jaa bil hasanati duk wanda yazo da kyakkyawan aiki falahu asharu amsalih to yana da wato nin wato yana da kwatankwacin ta na guda goma yana da kwatankwacin ta guda goma wa man jaa bi sayyi'ati wanda kuma yazo da mummuna fala yuzza illa mithla ba za a saka masa da komai ba sai kwatankwacin ta wa hum la yuzlamun kuma su ba za a zalunce su ba Allah madaukakin sarki yake fada daga cikin falala da yawa wannan al'umma cewa wato duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki guda daya to ba iya ladan aikin sa kawai za a bashi a za a ninka masa ladan aikin sa ne to goma malamai da yawa sun yi maganar cewa me ake nufi da alhasanatu dinnan da yawa suka ce wato abinda ake nufi da alhasana a nan ana rufin iya la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah kalmar tauhidi kenan wannan an rawaito daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda ya faɗa haka sannan an rawaito daga malamai da yawa waɗanda duk sun fassara da cewa man jaa bil hasanati ana nufin wato tauhidi wato wanda ya zo da kalmar tauhidi yace la ilaha illallah to Allah zai ninka masa lada guda goma amma in mun kalla za mu ga malamai suka ce wato alhasana dinnan yana nufin kyakkyawan aiki to mafi kyan aiki shi ne la ilaha illallah kamar yanda Abdullahi bin Mas'ud ya fassara Qurtubi da sauran kamar yanda wato Sa'idi ya faɗa a cikin tafsirinsa suka ce abinda ya sa da yawa daga cikin magabata suka fassara kalmar alhasanatu bil la ilaha illallah domin ita ce kalmar imani shi kuma imani a wajen ahlus sunna duk wani aiki da Allah subhanahu wata'ala yake so yana cikin imani duk wani aiki da Allah yake so to yana cikin imani yana cikin imani shi yasa zaka ga wato annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri daban-daban yayi bayanin wasu ayyuka na alkhairi kuma ya ce wato suna da ninki goma kamar yanda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal ثم اتبعه ستا من شوال كانما صام الدهر جزاك الله خير من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر وندي ازمر رمضان سنن yayi kuma wato azumin kwana shida a cikin watan Shawwal kamar ya azumi shekara da sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yace wal hasanatu bi ashri amsalih wato aiki daya idan mutum yayi yana da ninki kusan goma wannan yana nuna maka cewa duk aikin ibada yana shiga cikin imani kamar yanda zai ko sai kana jira faɗa cewa malamai dama na ahlus sunna irin mu shine cewa al'imani ya zidu bi sa'a wa yau kusa bil ma'asi imani yana ƙaruwa da bin Allah don haka duk yana cikin bin Allah haka nan wato haka nan a hadisin da wato aka rawaito daga Abdullahi bin Amr annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mata sun min kulli shahrin thalathata ayyam kowane wata kai azumin kwana uku fa zalika siyamu ad-dahr al-aqnatu bi ajri amsalih annabi sallallahu alaihi wa sallama inda duk wata kana yin azumin kwana uku to kamar ka alubi shekara ne al-aqnatu bi ajri amsalih haka nan wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisin mi'raj lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salloli guda 50. Sai Annabi Musa ya rika gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba shi shawara cewa al'ummar su ba za su tsaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika komawa yana neman sauki. Ya rika komawa yana neman sauki har sai da aka dawo da ita biyar. To da aka dawo da ita biyar sai Allah subhanahu wa ta'ala da yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamsu da wannan biyar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki yace to innahu la yubaddilu al-qawla ladayya to ni fa magana ba ta canzawa a guri na fa hiya khamsun fil amali dan haka wannan ibada da zaku yi sallah aikin ne guda biyar wa khamsun fil ajali amma kuma ladanta yana matsayin ka bakun ya su ne kaga tunda guda biyar sai in ka ninka ta biyar sau goma do za ta baka 50 za ta baka 50 to duk inda ka duba dai za ka ga wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta wannan abin da aka yi wato duk abu guda ɗaya in ka yi to kana da lada goma kamar yanzu Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha 10 haza kai daya Allah zai ma goma kaga dai wal hasanatu bi akari amsalha wato abu daya in kai za a ninka maka shi lada goma sai malamai suka ce to menene bambancin wannan da kuma abinda Allah subhanahu wataala yace masalul ladina yunfikuna amwalan fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ibu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wataala yace masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah wato kwatankwacin waɗanda suke bayar da dukiyarsu don daga addinin Allah kamar sali habbatin kamar kwaya ce da aka shuka ta an ba da saba a sanabila sai ta fidda zangarniya guda 7 fi kulli sunbulatin mi'atu habban a cikin kowace wato zangarniya guda ɗaya akwai 'ya'ya guda 100 kaga ta samar da zangarniya 7 aka samu duk zangarniya akwai guda 1 ladan guda nawa kenan 700 to sai aka ce to anan an fi ashar amsal a can kuma ga shi take ta zuwa cikin hadisi a can kuma Allah subhanahu wataala ya ce 700 malamai suka ce kamar yanda Qurtubi ya faɗa cewa wato anan ana nufin idan ciyarwa ce da mutum yayi dan daga addinin Allah to wannan ci da dalinci 700 ake fara da dalinci 700 ake fara amma kuma idan wasu ayyuka ne waɗanda wato shi suka shafa shi mai abin to daga 10 yake fara daga 10 yake fara kaga a can Allah subhanahu wa ta'ala ta dama masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah da haka fi sabilillah kuma duk sanda kaje an faɗa shi ne wajen abinda zai kawo addini ci gaba na jihadi ko kuma wani abu da za ka ga ci kamar yanzu a sa amsali ginin masallaci kaga mutum ai ba kansa ya gina ba al'umma ya gina ba kamar makamancin wannan kamar wato koyar da ilimi kamar abubuwa wanda kai tsaye kawai ba wai wani mutum ba wani mutum daya a'a wasu kamar gina makaranta kazan kai gina makaranta ka ce ai insha'in mutane wanda za su zo su san addinin su kyakkyawan sani su bauta wa Allah kyakkyawan bauta kuma su tabbatar da addini akan yanda Allah yake so a tabbatar da shi kaga ba wani mutum daya kai wa amma idan kai azumi wa kaiwa kanka kaiwa an fahimta in kai salati wa kaiwa kanka kaiwa an fahimta abin kanka yake dawowa kai zaka cinye abin ka cinye amma wa'ancan da suke na daga darajar al'umma ne na daga darajar wato addini ne to su suna fara ne daga wannan 700 amma fa su ma wa'annan na guda 10 ana nindin ka to har shi ma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah yana ninninka ayyukan mutane har zuwa 700 sannan kuma ila adafin kabira zuwa ninki da yawa kawai bambanci shine shi wancan yana farawa daga 700 ya sama shi ko wannan yana farawa daga 10 ya sama an fahimci bambanci kuma haka wannan shine bambancin da rata da take tsakanin abinda zai kawo al'umma ci gaba a fuskar addinin su da kuma abinda kai a karan kanka zai kawo maka ci gaba kai kadai an fahimci bambancin shine abinda wato malamai suka yi bayani akai shine Allah subhanahu wataala ya ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئه wanda kuma yazo da mummunan aiki fala yujza illa mithla shi ko ba za a saka maka na kuma sai kwatankwacin ka sai kwatankwacin laifin da yayi wala duk wanda yayi wani aiki na barna to iya zulubin aikin za a ba shi ba za a ninninka masa kamar yadda aka ninka mai lada ba shi yasa wato malamai da yawa suka ce wato za abu zai zama da mamaki raunin mutum yayi yawa kaga an je lahira saboda barnarsa ta ƙarar da aikinsa an kwace an biya wannan da shi an biya aikin zunubinsa da shi su ya nuna ai zunubin nasa ya yi yawa ce zunubin wato abinda yake na barna a duniya ya fi alkhairin da yake ya fi alkhairin da yake amma in dai yana yin alkhairin to an je lahira ana sa rai cikin rahamar Allah abinda wato yake na zunubin zai biya masa wato abinda yake na alkhairi mafi yawa zai biya masa abinda yake dama zai biya masa abinda yake shi to dama ba wai wa'inda za su ga aljanna ba wai ba za su je lahira da laifi ba ne kawai rinjaye ake saboda ai mizani ake mizani za a saka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake kamar fa amma man taqwa mawazinu fa huwa bi ishatir radiya ma'ana wanda wato aikin sa na alkhairi ya rinjaye na tar to wannan shine zai shiga kyakkyawar rayuwa a mutunciya to wannan yana nuna maka kenan dan adam ba za ka rasa shi da kuskure da aikin laifi ba amma abin da yake shine da wala daidansa ya ninninka ba daidansa to in an samu wannan to har za a samu abin da zai fike gurbin zunubin naka saboda a can ninkawa ake sau 10 yayi salati an ninka sau 10 yayi akar an bada lada daya to kaga an je a cikin kafin ya cinye ladan salatin sa sai yayi akar 10 an fahimta to sai yayi akar 10 sannan zai cinye maka wancan to wannan duk yana daga cikin abin da yake nuna wato falalar Ubangiji da kuma ƙara tabbatar mana da cewa wato rahamar Allah ta riga yi kishinsa kuma Allah subhanahu wataala ba so yake ma ya fa'ala Allah bi azabihi ba so yake azabtar da mu ba ta so yake yi ya mana gafara ya mana rahama ya mana afwa mu shiga wato wanda kin shi yasa duk Allah an banda annabawa bai yi wani ma'asumi ba wanda baya zunubi sai annabawa saboda me saboda wato saboda ya tanadi rahama wacce waɗanda ayyukan su suka yi wa na alkhairi to za su iya tsallakewa duk da kurakuran da suke sannan kuma kar mutum ya waye gari ya ji aiki ya wuce kowa ya yi zarra shi yana jin an je lahira ma ba ma sai da rahamar Allah zai shiga aljanna ba saboda yana da aiki mai yawa to dole aka bar shi da kofa ya rika jin yana da zunubi don wannan zai ƙara karkarya masa zuwa ya rika jin cewa bari in ƙara aiki mai yawa don kar na je kuma zunubi na ya rinjayi wato alkhairi na to sai Allah subhanahu wataala ya ce man jaa bis sayyi'ati wala yujza illa mithlaha ba za a saka masa da komai sai kwatankwacinta ba. Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito daga Anas, Allah ya tsara masa da Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amma bi hasanati fa lam ya'malha kutibat lahu hasanatu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yayi niyyar yin aikin alkhairi ma bai yi ba to za a ba shi lada daya. In yayi ne za a ba shi lada goma, in ma bai yi ba za a ba shi lada daya. Za a ba shi lada daya kawai kai niyya bari Allah ya kai mu gobe zan je in kaiwa wata ƙanwar baba ta ziyara ko wata yin baba ta ziyara zan je in sani zumunci. To kuma sai baka je ba za a baka lada daya. Za a baka lada daya. Fa in amilaha kutibat lahu ashara, in kuwa yayi za a ninka masa sau goma. Wa man hamma bi sayyi'atin, wanda kuma yayi yunkurin yin wani wanda yayi nufin zai yi wani aiki mummuna, fa lam ya'malha, bai aikata ba, lam yuktab alayhi shay'un, shi kuma za a rubuta masa komai ba. Mutum yayi niyyar gobe zai yi wata barna to kuma bai yi ba, to ba za a rubuta masa zunubin shi kuma bai yi ba, kamar yadda aka rubuta ladawa wanda ya yi shi ba za a rubuta masa. Lam yuktab alayhi shay'un, fa in amilaha, in kuma ya aikata kutibat alayhi sayyi'atu wahida, to kuma in ya aikata zunubi ɗaya za a rubuta masa, sayyi'a guda ɗaya za a rubuta masa. Sai amma malam Ibn Kathir yake cewa wa'alam, kai sani kai mai jin karatu, anna tarikal ma'asiya allazi la ya'malha ala thalathati aqsam, wanda zai yi aikin barna bai yi ba an kasa su ga su uku ne. Taratan yatruku halillah, wani lokacin mutum yana bari dan Allah, fa hadha tuktabu lahu hasanatu, to wannan shi ake rubuta kyakkyawa. Kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani wato hadisin mutanen da suka yi suka shiga cikin dutse ka suka shiga cikin kogo dutse ya zo ya tare musu hanya. Ai ta ga na ƙarshen da yake faɗa yana cewa yana son wata ƴar uwarsa wato ƴar wato ƴan mazazar take wato ƴar uwan babansa ce ko ƴan ƙanin babansa, yana ta santa zai yi lalata da ita shi ba auren ta yake so ƴar uwarsa ce, amma yana ta so zai yi lalata da ita, ita kuma ta ki amincewa. To wata rana sai duniya ta ciyo ta ba yanda za ta yi bukata ta kama ta, tana bukatar abin hannunsa shi kuma yana da yarda, ta zo ta nema ya ba ta yi tsaya a cikin sa ne a yi sai dai a yi ban gishirin ba ki manda ga abin da na daɗe ina nuna miki biki amince ba yanzu sai ki zo nema abin nan, ta ga ba yanda za ta yi ta amince. Sai da ta zo ga ta gashi komai ya kankama, sai ta ce masa ka ji tsoron Allah karka wato saka harkar ke karka saka yatsa a zoban da Allah bai halatta ma. Sai tsoron Allah ya zo masa sai ya kyale sai bu ya mata bukata ya cika shi, sannan shi yake tawassali da wannan ya ubangiji na yi haka ne dan tsoron ka, komai ya san kama ba komai duk inda a duniyar ta ne bukatar ka ta zo, amma kuma saboda Allah ya hakura. To irin wannan shi Allah yake ba wa lada akan abin da ya bari, ma'ana mutum yayi niyya zai yi wata barna sai kuma wato ya ji tsoron Allah ya bari, to Allah zai sa a ba shi ladan wannan rabar barnar da yi. Duk tabbalahu hasanatun ala kafi, za a rubuta masa lada saboda kamewarsa an halillahi ta'ala, wa hadha amalun wa niyya, wannan aiki ne kuma da niyya. Wa li hadha jaa annahu yuktabu lahu hasanatun kama jaa fi ba'd al alfaz, kamar a wasu lafazan cewa wanda ya bar aikin mummuna bai yi ba ba za a rubuta maka laifi ba kuma za a rubuta maka hasana guda daya a wata lafaza ba wannan lafazin da ba ka kawo ba a gurin lafazin hadisi akwai wannan alfal afahiya kuma wannan lafazin dukkanin wannan hadisan ke gatattu ne fa inna ma tarakaha na'am yace wa taratan yatrukuha nisyana wal lokacin kuma yayi niyyar zai yi barnar amma sai ya manta kuma bai yi ba ba wai dan Allah ya bari ba ba na ba ko rauni ne nan ana sai manta bai yi ba wa zuhulan anha ko kuma yadda tsoron wata matsala da za ta biyo bayan abin da zai yi niyyi fa haza la lahu wa la alayhi ba la yake to wannan shi babu ba shi da matsala ko ba za a bashi komai ba tunda mantawa yayi shi ba za a rubuta masa zunubi ba amma ko ba za a bashi lada ba saboda ba shi da ladan niyya shi kuma Allah yana kallon niyyar mu innamal a'malu bin niyya al a'malu bin niyya dan haka anan mallan yake shi wannan ba shi da komai la lahu wa la alayhi لانه لم ينو خيرا ومن شيء بنيه ولا الخير ولا فعل شرا ثم بعكه شر با وتعالى شيء كما نوكو يتركها عجزا ينا بري ne dan gajiyawa abin ya fi karfin sa yaga ba zai yi ba yayi niyyar zai yi wata barna kawai yana mara yayi niyyar zai sace akwati ta zabe kawai yana zuwa ya ga sojoji da bindigu da yan sanda da bulalai kawai ya ga wannan bari mu ta an fahimta su kaga wannan ajazan ne gajiya da ya ga galagala dauke ta kawai zai falfala a guje to sai ya ga yau ko abin ba zai yi ba wa kaslan wani lokacin kuma kasala ce ya yi niyyar zai je gidan wata barna ka ke gari sai ya sha maganin mura da daddare sai kuma kasala ta kama shi ko ya yi niyyar in an jima zai tashi ya tashi da daddare ya siyo kayansa ko mai zai tashi kawai kuma da ya zo sai sha maganin mura fa sai fari da haka yi ya waye shi kuma ga shi da kunya baya sha da rana to wannan kasalan ne anha ba'da sa'i fi asbabiha bayan duk yayi abin da zai yi ya siyo abin ya aje ko ya je filin zaben yana so zai tashi abin ba zai yi ba والتلبس بها كما ينا تدنيا ده ابو يقرأ منها فهذا بمنزلة فاعلها كما جاء في الحديث وannan shi kamar ya aikata ne yana da zunubin sa guda daya yana da zunubin sa guda daya saboda gajiya ba zai iya bane ba wai wata niyya sai ya danye ko wani alkhairi ne yazo babu yana nan akan bakansa kawai abin da ya karbuta dan haka wannan yana da zunubin sa kamar yanda yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan takal muslimani bi sayfihima idan mutum biyu suka hadu da takuban su dan wannan kallaken ya dauko adda zai je ya tsare wannan kallaken shi ma sai tsare wannan kallaken ya dauko adda din tahu kowa ya fito da jirgin sa za a buga to sai aka buga sai aka ce daya a ciki fal qatil wal maqtul fil la da wanda ya dauko ya taho zai yaka da wanda shi ma to duk za mu yi sunan su duk gaba da yau musulmi qalu ya rasulullah sai sabon da ya mai kin Allah to da sun san wannan magana cewa an mutum bi yi laifi in yi niyyar zai yi laifi bi yi ba za a ba shi da laifi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai sabon da ya rasulullah hadal qatil to wannan ya dai kisa shi mun fahimci laifin sa fa ma balil maqtul to shi wanda aka ce me laifin sa ai da aka ce shi قال ثم ان الله يتي انه كان حريصا على قتل صاحبه اي ينا نان اكن با غدو yake ba ba kuma yaga wannan da ya dauko dan ya kare kansa yi ba a a shi ma dauko wai zai kace shi kowa ya samu kowa a cikin su kwanan sa ya kare dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to da wanda aka ce da wanda ya kace dukkan mutane dukkan mutane dan haka kenan wato duk sanda mutane suka hadu a kan farna to dan wani ya fi karfin wani kaka ce to an fi karfi na haƙura ai ba ni da zunubi ku je ku kwace zunubin a'a kai ma yana nan ya biga kun karfin ka akai da zaka ga yar galala ana jima dawowa zaka ka ce zaka yi dan haka ba fasawa kai ba zaka an kasance masu barin akan malam ya kasance yan dan guda uku yace haka gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa su za mu tsaya da akan wannan wannan dai yana nuna maka irin falala ta Ubangiji maɗaukakin sarki da tausayinsa ga bayinsa da irin yadda yake nufin bayi da rahama ya sa aka bawa mai aikin alkhairi lada goma aka kuma bawa mai aikin shari lada ɗaya wanda ya niyya kuma ya bari saboda Allah aka ba shi lada zai yi shari ya bari saboda Allah aka ba shi lada ɗaya ya yi kuma niyya aka fi ƙarfinsa ya bari za a ba shi zunubinsa guda ɗaya ya yi niyya sai ya manta ko ya shagalta da yin wani abu shi ma aka ce babu lada babu zunubi saboda bai bi sababin yin abu ba ya manta wayannan shi ne abin da yake nuna mana irin falala da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayansa Allah ya sa mu dace abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan baki ɗaya idan na yi kuskure a cikin kuma Allah ya gafarta mu Allah wa a'tina ki wa tana bil umuri kulliha wa a'tina min khizyi dunya wa adhab al akhir Allahumma ya muqallib al qulub tsabbit qulubana ala ta'atik Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqribuna ilayka Allahumma a'ti nafsana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa mawlaha سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام